بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافر لتنم هدوغ وتنصفر هجر من زم الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم shekara 1442 wanda ya dace da 21 ga watan September shekarar miladiya ta 2020 wannan shine darasi na 15 cikin jerin girdarsa karkashin matashiyar ladubban ilimi daga littafin Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alimi wal Muta'allim wallafar al Imam al Qadi Badruddin Muhammad ibn Ibrahim ibn Jama'ata al Kinani الشافي الله وبنجي يغفر التامسة ابن جماعة يا رسو شكرا تدريبا كويدة تلاتن دا اوكوبان هجر من زم الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كافو مشغاج كن كراتو انا سوني امپاند وانن داما نميكا تأذياتا وكما تأذيار ان اوامو لالبي دا امد دون مكران تاتا متدار الحديث السلفية دا كينان زاريا نيجيريا مكران تر مالا الباني زاريا الله يغفر التامشي muna mika ta'aziyya izuwa ga daukacin al'ummar kasar Zazzau da zage zage da mazauna kasar Zazzau da sauran waɗanda abun ya shafa tun daga kan iyalai da ƴan uwa da masu sarauta da hakimai da ƴaƴa da jikoki da tattaba kunne da malamai da sauran al'ummar kasar Zaria muna mika musu ta'aziyya na rasuwa da Allah subhanahu wa ta'ala yayi wa sarkinmu Alhaji Dr. Shehu Idris wanda ya rasu a jiya Lahadi. Allah ubangiji ya gafarta masa, Allah ubangiji ya mishi rahama, Allah ya sa ya huta, Allah ya sa mutuwa ta zama hutu gare shi, rashin lafiya dai Allah ubangiji ya sa ya zama kafara ga zanubin shi. Muna fadin cewa Allahumma ghfir li amiri zakzak warfa darajatahu fil mahdiyin wa akhlifu fi aqibihi fil ghabirin waghfir lahu wa lana ya rabbal alamin. Sannan kuma muna addu'a Allah ubangiji ya zaba mana mutanen kasar Zazzau, Allah ya zaba mana wani sarki wanda zai mai gurbin wannan sarki namu da ya gabata. Allah ya sa mu samu zabi nagari. Allah ubangiji ka taimaka mana, ya Allah ka sa masu ruwa da tsaki wajen zaben sarkin nan, su zabi mutumin da zai zama alkhairi ga addinin mu da rayuwar mu da al'adar mu da kasar mu da kuma ya kawo mana ci gaba mai amfani. Allah ubangiji ya sa mu dace, za mu koma cikin karatun mu insha Allah. To za mu tashi inda malai yake cewa salif abu na uku daga cikin ladubba waɗanda ya kamata malami ya kula da su dangane da ladabin majalisin karatun. Da wanda ya ambaci na farko shine yin wanka da yin tsarki in za a je, da kuma farawa da ainihin wato addu'a wajen fita gida. To sai yace kuma as-salisu na uku an yajlisa barizan li jami'il hadirina wa yuwaqqira afadilahum bil ilmi was sinni was salahi was sharafi wa yarfa'uhum ala hasabi taqdimihim fil imama. Malam yace as-salis abu na uku da ya kamata malami ya kula da shi a majalisar sa daga cikin ladubba, an yajlisa barizan li jami'il hadirina, ya zauna inda dukkanin masu karatun za su ganshi, waɗanda duk suka bi majalisin za su iya ganin shi, kar ya zauna inda wani ba zai ganshi ba. Wannan shine abin da ya kamata yayi al-Imamu Abu Dawuda da Nasa'i sirwatu hadisi tabbatacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda aka ce Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yajlisu baina zaharai ashabihi, yana zama tsakankanin sahabban shi har ya zama fayaji'ul gharibu fala yadri ayyuhum huwa, sai mutum ya duba ko sai kasa gane waye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, har ya dinga tambaya yana cewa wane ne a cikin ku Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Shine sahabbai suka ce mai ba da labari yake cewa fatalabna ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama an naj'ala lahu majlisan ya'rifuhu al-gharibu, sai muka nemi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bamu dama mai mishi wajen zama wanda wato bako da yazo zai gane shi. To daga nan sai aka mishi wani wuri mai dan tudu da yake zama a kai. To da haka babu laifi a majalisin makaranta malami ya zauna akan minbari ko akan wani tuntun ko akan wani abu mai tudu ko a sa podium irin yanda ake a ajin makarantar boko idan tsayawa za a yi, ko ko kuma yanzu a zamanance da aka zo da tsari na sanya kujera da kebur dan bukata dan ka wani dota ne yace wani zai iya zuwa yanzu a irin matasan masu zafin kai yace sai an kawo mishi hadisi game da wannan a babu hadisi da yace a zauna a kujera da kebur babu amma dai maslaha ce ta bukata dan masu zaman ba sun ce sunna ne ko a koni lada ba amma dai ya halasta fil jumla kasancewar shi annabi sallallahu alaihi wasallama yakan zauna a wani wuri mai tudu wanda za a ganshi wanda zai ba masu saurare saukin ganin shi da kuma hangen shi da kuma idan wani bako ya zo ya gane wannan shine malamin da ke karantawa din duka wannan babu laifi gurgudan bukata gurgudan abinda al'adar mutanen guri ta hukunta ba tare da an nuna wato alfahari ko san asani ko wani abu da ya saba wa ma'arufi ba wallahu a'lam malan ya ci gaba da cewa wayuwakira afabilahum kuma ya girmama masu falala a cikin masu zuwa gun karatu amma dan ka na malami daliban da suka zo gurin ka za su zama mutane ne mabambanta wataƙila akwai wanda asalin su dalibai ne suka girme su a shekaru da ilimi da rayuwa da komai wasu kuma manya ne wataƙila suna da ilimi wanda baka da shi wannan da kake da shi ne suke da bukata wasu kuma sun fika ilimin ma wataƙila wasu kuma masu wadata ne wasu shuwagabanni ne a cikin al'umma su wasu masu fada a jini wasu ƴaƴan manya ne ko su kansu manya ne to duk mutumin da bai da wata falala bil ilmi falala ilmi was sunni ko ta shekaru was salahi ko ta nagarta was sharafi ko ta daraja duk wanda yake da wata falala da ta dauro akan gama garin mutum to yana daga cikin abin da ake so a majalisin ka girmama su a ba su wurin zama na musamman a ba su wato kulawa ta musamman wa yarfa'uhum ala hasabi taqdimihim fil imama za a saka su a bisa gurgudan yadda ainihin wato shari'a ta ce a sa su wajen limanci kamar yadda annabi ya ce misali a cikin hadisin Muslim da Abu Dawud da Tirmidhi daga Abu Mas'udin cewa ya ummul qauma aqra'uhum likitabillahi aka ce idan sun zama a wajen karatu daidai wa daida to sai a sa musu wanda wato duba wanda yafi abin nan wanda ya riga hijira wanda ya riga kaza to wadannan rigegeniyar da kuma yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa alal misali yake cewa idan dai limanci ya ce wanda suke da hankali da ilimi su zama a bayana kaga don ya nuna muhimmantar da wato wanda suke da hankali da ilimi a kusa da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ga hadisin kabir wannan ma yana nuna darajar shekaru to duk waɗannan darajojin za a kula da su wajen tsara wajen zaman da kuma wajen girmama mutane waye talattafu bil baqina sauran mutane su kuma ba wai zai wulakanta su bane su kuma aka ce waye talattafu bil baqina sauran kuma sai ya musu tausashi ya tausasa musu yayi mu'amala da su wanda tun su ma an san girman su a matsayin su na dan adam an mutunta su gurgudan hali wa yukrimuhum ya girmama su bi husnis salami da kikkiawa sallama wa talaqatil wajhi da sakin fuska wa mazidul ihtirami da ƙara girmama su kamar yadda Laraba suke cewa albirru shay'un hayyun wajhun taliqun walisanu layyinun girmama mutane zama mai mutunci a cikin mutane abu ne mai sauki wajhun taliqun sakin fuska walisanu wa kalamul layyin da kuma magana mai dadi kamar da Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kalimatu tayyibatu sadaqatu ka zama kana da irin wannan a matsayin ka na malami kana da girmama mutane da sanin darajar su da iya faɗa musu magana mai dadi da hakuri da jafa'in su wala yukra malan yace wala yukrahu alqiyamu li akabir ahli alislam ala sabil alikrami babu lafi ba haramta wato abinnan amike dan girmama wani daga cikin masu girma ba idan yazo waje daga cikin manyan mutane a musulunci ala sabil alikrami dan yi haka kawai dan girmamawa wa kad warada ikramul ulama wa ikramu talabati alilmi fi nususin kaseera batun girmama malamai da daliban ilimi yazo a cikin nasoshi da dama baiwa mutane girma gurgudan girman su yazo a cikin nasoshi da dama to wannan mas'ala ta cewa a miƙe dan a girmama mutum tana da taujihi yani tana da ƙarin bayani kankani da nake so na ƙara anan an tambayi al-allama abdul bin baz rahimahullah irin wannan tambaya cewa yaya abin yake game da a dinga miƙewa mutane idan sun zo waje sai yake bada amsa yake cewa miƙewa ga wani idan ya zo waje ba dole bane ba lazimi bane amma riya daga cikin makarimul akhlaq mun da ya miƙe dan yaje ya gaisa da wancan ya musafaha da shi ko ya taro shi ko kuma ya nuna mishi an san da zuwan shi musamman a ce shine shugaba a wurin ko shine mai gida kamar yadda yake al'adar mutane to wannan ya daga cikin makarimul akhlaq din ba zike ta saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mike ya taro Fatima ita ma ta mike ta tare shi sabai sun mike dan da umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan su tarbo Sa'd dan Mu'adh bi da lafiya din nan da kawo shi hukunci akan Banu Qurayza mallan din ya ci gaba da cewa haka da latu dan Ubaydillah ya mike a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da Ka'b dan Malik Allah ya mishi tuba din nan yaje ya gaisa da shi duk wani ya cikin makarimul akhlaq amma abin da yake munkari shine a mike kawai dan girmamawa a mike kawai dan ana ganin mutun girman shi yafi karfin yazo waje a zauna ko dai saboda kasancewar shi abin nan wato shi babba ne ko yafi karfin kowa ko a mike sai ya zauna sannan a zauna kamar yadda ake a kotu to wannan ya daga cikin munkari dan haka za a yi kasa abin zuwa gida uku kamar yadda shi din ba zai kasa na farko mutum ya mike a mike wa mutum shi yana zaune dan girmama shi kamar yadda annabi ya hana din nan wanda ajamawa suke da yake cewa kun kusa ku yi irin abin da ajamawa suke masarakunan su to wannan shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda yake so ya ga mutane suna mike shi yana zaune to ya jira gidan shi a wuta wanda za a ce wai yana zaune kowa yana tsaye kuma hakan shine girmama shi to wannan yana daukowa kansa aikin yan gidan wuta ne ina fata mun gane ko kuma na biyu shine mutum a mike ma wani dan sai ya shigo ya fita ba tare da wai za a gaisa da shi ba sai dan kawai a girmama shi sai ya shigo ya samu riya zauna sannan za a zauna kamar da yake wa sarakuna da alƙalai da makamantan su to wannan ibn baz yake cewa wannan aqallu ahwalihi annahu makruh mafi karancin sa shine a ce makruhi ne mafi karancin sa eh kamar wanda za a ce malami ne a aji sun ya shigo sai an mike tukunna sai ya samu riya ya zauna sannan kowa zai zauna ba gaisawa da shi za a yi ba komai ba ba kuma zai ce ne a mike saboda yara wataƙila sun dan yi abin nan sun dan gaji su samu karsashi ba to wannan din ba zai ce aqallu ahwalihi annahu makruhun kuma sahabbai ba su kasance suna mikewa ga annabi sallallahu alaihi wasallam a irin wannan yanayin ba na uku shine a mike dan a taro mutum ay musafaha da shi ko kuma a kamo hannun shi a nuna mishi wurin zama ko a tarbe shi a shiga da shi cikin gida to wannan bin ba zai ke cewa la ba asabi sannan kuma yake cewa babu laifi ga wanda zai mike dan gadin wani kamar odali ko makamantansa saboda an samu mugunta dan shuba yayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan idan akwai bukata wani na zaune ga kuma wani mai gadin shi yana tsaye da nufin hirasa saboda tsaro to wannan babu laifi ana iya gurgurdan bukata wannan magaddu suna cikin majmu'u fatawa da maqalat na bin baz a cikin mujalladi na hudu Allah ubangiji ya samu dace to wannan kenan to sai malai ya ci gaba da cewa wayaltafitu ila alhadirina iltifatan qasdan bihasab alhaja kuma malami zai dinga karatun yanayi yana kallon wadanda yake musu karatu da gurgurdan bukata dan ya zama da su yake kar kawai ya kifa kansa a littafi ko kuma ya ta kallon wuri daya ko ya ta kallon allo duk wannan zaka koda education ma ana cewa ba kyau waya khussu man yukallimuhu aw yasaluhu kuma zai kebance wanda yake magana da shi ko yake tambayan shi aw ya bahasa ma'ahu ko wanda yake tattaunawa da shi alal wajhi a bisa fuskar ta dace inda zalika a lokacin da wato mutum yake maka magana idan kana malami san da wani yake maka magana to wajibi ne yake tambaya misali ko yake karin bayani yana da kyau ga zama kai paying attention kar kuma yana magana yana bangaren dama kai kuma kana kallon bangaren hagu zai zama kamar akwai wulakanci ko kuma baka ji abin da yake fada to kuma duk sanda malami ya wulakanta daliban shi to kuma yana wulakanta kanshi ne domin wulakanci zai dawo a iruwa gare shi kuma za su daina girmama shi malin ya ci gaba da cewa wa iqbalin alaihi da fuskantar shi wa in kana saghiran koda ko yaro ne kankani aw wadi'an ko wani wanda bai da daraja fa inna tarka zalika min af'alil mutajabbirin wal mutakabbirin eh kaki mutun yana maka magana kaki kula shi saboda kana ganin shi yaro ko dalibi karami ko wanda bai kai ka arziki ba ko almajiri to wani ya daga cikin halayen jabbarawa masu girman kai ne yake hana mutun ai mishi magana yake amsawa ai mishi sallama yake amsawa ai mishi a mishi murmushi yake maidawa a gaishe shi yake amsawa duk wannan halaye ne na jabberanci jama'a ya kamata musamman malamai su daina su ba daidai bane sam ai maka magana wai ba za ka amsa ba kai ka fi karfin ka amsa wa mutane Allah shi kyauta to amma babu laifi in an jinkirta amsawar saboda wata bukata malamai sun fitar da wannan a cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace aina urahu sa'il Imam Bukhari yayi wannan magana a cikin sahihin sa cikin kitabul ilmi cewa bayani akan wanda aka mishi tambaya sai bai amsa ba sai daga baya shine annabi yana cikin wa'azi din nan wani yace mata sa'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai kula shi ba sai da ya gama sannan yace aina urahu sa'il ina mai tambayan nan yake to babu lafi idan aka maka tambaya kana cikin darasi watakila zai iya yanke maka sequence na tunaninka babu lafi idan ka jinkirta sai daga baya idan bukata ta saka jinkirta haka wannan to babu lafi insha Allah wallahu a'lam malam yace arrabi'u abu na hudu daga cikin abin da ya kamata malami ya dinga yi an yuqaddima ala shuru'i fil bahthi wat tadrisi qira'ata shay'in min kitabillahi ta'ala tabarrukan wa tayammunan wa huwa wa kama huwa al'ada fa in kana dhalika min madrasatin shurita fiha dhalika ittaba ash-sharta yace sai kuma abu na gaba shine yana daga cikin abin da yake mustahabbi idan malami yazo karantawa ya gabatar akan karantawar tashi a fara da shay'in wani abu daga cikin min al-Qur'an daga cikin ainihin wato al-Qur'ani mai girma wato ba za a abin nan qabla shuru'i kafin a shiga cikin asalin karatun til bahasi ka a shiga cikin bahasi aw darsi ko a shiga cikin wadarsi ko a shiga cikin darasi kafin a shiga cikin darasin ko kuma qira'ata shay'in a karanta daga cikin Qur'ani a karanta wani abu na al-Qur'ani fi bidayati min kitabillahi ta'ala na daga littafin Allah tabarrukan dan neman albarka wa tayammunan da neman samun shi ma dai albarka ne kama yadda yake a al'adance fa in kana zalika min madrasatin idan ya zama wannan din da ya faru an yi ne a wata makaranta shurita fiha zalika wadda aka sanya wannan sharadin a makarantar wato mai makarantar ya sa sharadi wanda ya wakafin makarantar ya sa sharadin cewa duk randa za a fara darasi to a dinga karanta wani abu na al-Qur'ani to anan ya zama dole sai an karanta ittaba'a ash-sharta dole ya bi wannan sharadin to wannan ita ce maganar da malam ya faɗa a wannan bigire to wannan matsala malamai sun yi maganganu akan ta musamman a wannan zamanin daga ciki abinda suke cewa shin wannan sai an duba tukunna cewa na farko irin wannan a ce kullun aka zo majalisi sai an fara da karanta wani abu na al-Qur'ani mai girma kafin a fara asalin darasin da tunanin cewa haka shine daidai kullun to yana buƙatar dalili idan an dauka cewa hakan shine daidai kuma dole sai an yi shi yana buƙatar dalili dan haka zaka ga a cikin tasihud du'a na Bakar Abu Zaidin yace to wannan dai ba a samu haka ake yi tutur ba haka Usaimin yake cewa idan lazimtar haka baya cikin sunna lazimtar haka domin yana buƙatar dalili zai tabbatar da haka kuma wannan dalili duka dalilai ne wanda suke umumai babu shakka wajibi ne a majalisi na musulmi karatun addini a tabbatar da ana karanta al-Qur'ani ana sharhin sa ana fahimtar sa ya zama ma shine asalin karatun to amma a ce ko da za a yi wani majalisi na wani abu daban sai an fara kullun da karanta al-Qur'ani kuma a dauka cewa in ba a yi haka ba daidai bane to wannan yana buƙatar dalili kamar yadda misali kullun za a fara majalisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana farawa kullun da khutbatul haja to kaga wannan ana da dalili akan haka malamai dai suka yi ta maganganu da maganganu ne dogaye ba nan ne muhallin su ba amma dai a takeice ba dole bane kullun sai an yi haka. Idan an yi wani lokaci ya dace, idan an ga damar dacewa ai haka an yi, fa biha wa ni'mat, amma daukan shi a matsayin cewa wajibin wajibi ne, dole ne sai an yi shi, to wannan kamar yadda malaman suka faɗa, babu shakka yana da bukata izuwa ga dalili wanda zai shar'anta shi, kuma wannan shine har yanzu abinda ba a riga an samu din ba, wallahu ta'ala a'lam. Malam ya ci gaba da cewa to da haka, amma idan mai makaranta yayi sharadi, to dole za a dinga bin wannan sharadin da ya ainihin bayar. Wayad'u aqibal qira'ati li nafsihi wa lil hadirina, yace kuma a ƙarshen wayad'u zai yi addu'a aqibal qira'ati, bayan da aka gama karanta wannan abu na alqur'ani, zai addu'a li nafsihi ga kanshi, wa lil hadirina da kuma wanda suke wurin, wa sairul muslimina da sauran musulmai, thumma yasta'idhu billahi minash shaitanir rajim, sannan yace a'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa yusammi Allah ta'ala, sannan yace bismillahir rahmanir rahim, wa yahmaduhu, sannan ya gode wa Allah, wa yusalli ala nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi, sannan ya salati da sallama ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mutanen gidan shi da sahabban shi, wa yataradda ana immatil muslimina, sannan ya nemi Allah ya yarda da limaman musulmai, wa mashayikhihi da shehunan musulmai, wa yad'u li nafsihi wa lil hadirina, ya yi kanshi addu'a shi da wanda suke wajen, wa walidihim da iyayensu ajma'ina gabaki daya, wa an waqifi makani, da kuma addu'a ga wanda yayi waqafin wannan makarantar, in kana fi madrasatin aw nahwiha, idan ya zama yana cikin wata makaranta ko wani wuri wanda aka yi waqafin shi, jaza'an li husni fi'lihi wa tahsilan li qasdihi, dan a saka ma kyakkyawan aikin da shi mai makarantar yayi, da kuma a samu mishi da abin da yake nufi na samun lada. To waɗannan duka abubuwa ne waɗanda ya kamata a kalle su da kyau. Na farko dai yin a'udhu billahi minash shaitanir rajim, wannan yana zama makhsusi ne da alqur'ani, alqur'ani ne kawai ya zama dole sai an fara da isti'aza, amma inda ba alqur'ani za a karanta ba, to ba dole bane sai an fara da isti'aza, domin anan ba a samu nasi da yazo ba. Idan mutum zai fara karatu, zai fara da ana fara magana ne da bismillahir rahmanir rahim, saboda kamar misali yadda ya tabbata annabi Sulaiman a wasiƙar shi din nan, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim, sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana farawa shi ma da bismillah a wuraren abubuwan shi na ainihin alkhairi. Duk da yake hadisin da Ibn Hibban ya rawaito cewa wanda ya fara wata magana ba tare da bismillah ba, wannan zancen ya zama kullu amrin bi balin yabda fi bismillahir rahmanir rahim fa huwa ajda, to wannan hadisi ne bai tabbata ba, muttaribi ne, amma dai ma'ana ce mai kyau, lalle farawa da bismillahir rahmanir rahim. Sannan wajen godiya da salati da sallama ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, shi annabi alaihi salatu wassalam abinda ya tabbata yana yi shine abinda ake cewa khutbatul haja, kamar yadda Abu Dawud ya rawaito da sauran malamai, yakan fara da innal hamdalillahi nahmaduhu zuwa karshe, ya karanta waɗannan ayoyi, ya kuma karanta fadin shi da yake cewa inna astaqal hadisi kalamullah zuwa karshe. Wani lokaci yakan tsaya a ya karshen ba tare da karanta ayoyin ba, wani lokaci ya wuce da sauransu, amma dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama baya fara zance ko a ina ne sai ya yi ta, in ma wani zai yi ta a liki shi ma sai ya yi, kamar yadda ya tabbata sahabbai suna yi, in ma wani zai magana a wajen wani sai ya yi. In ka karanta tarihin bai'a da aka yi bayan rasulullah sallallahu alaihi wasallam, duk wanda zai ta a liki ko zai magana shi ma sai ya fara da innal hamdalillah ko alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu, wannan shine abin da yake asli. To kabiya guda biyu anan, shin ko ya halasta mutum ya tsara wani salati da sallama da godiya ga Allah yayi nashi wanda ba na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba? Abinda abin nan nassoshi suke nunawa da ayyukan mutane na yau da kullun tun daga zamanin da har yanzu shine halasci, wato zaka ga har cikin sahabbai an samu su suna yin wani salati da sallama, haka cikin tabi'ai, haka cikin na bayan su suna yin wanda ba na manzon Allah din ba sallallahu alaihi wasallama. Amma dai ka sani ya kai dan uwa, na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yafi falala, yafi amfani, yafi tabbas. Ka hutar da kanka daga wani kokarin sai kai saja'i, sai ka kirkiro, ko kuma ka je ka dauko na wani kaman na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, to wani irin rashin albarka ne wannan. In kai in ma ba naka bane, misali muqaddara kai naka aka ce na annabi ya fi, to yanzu ka dauko na wani ga na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ga kuma na wani bawan Allah daban cikin malamai ko shuhunne ko masu fasaha, dan me zaka dauko nashi ka ajana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma alhalin kana ahlus sunna kana malami kaga wannan tadewa ne ba daidai bane koda baka nufaci haka dan karanta daraja abinda manzon Allah yayi ba amma dai lazumin aikin ka kenan ina fata mun gane wannan dan ina baka ina shawara da sauran dan uwa dalibai mu kula da haka da kulawa da na'in na manzon Allah din sallallahu alaihi wasallama shi yafi haka nan babu laifi dan an yi addu'a din ko an yi ma abin nan musamman ga inda aka ce an saka sharadi a wakafin cewa sai an yi addu'a din kuma kamantan su duka wannan babu laifi akai wa kana ba'dhum yu'akhiru wa kana ba'dhum yu'akhiru dhikri nafsihi fi du'a'i anil hadirina ta'adduban wa tawadduan dama aka ce mutun yau kanshi addu'a sannan yau sauran wasu kuma sukan jinkirta kansu wajen addu'a sai su kawo sai mutane addu'a sannan su yi wa kansu da karke dan neman ladabtuwa da kuma tawalu walakin da du'a li nafsihi qurba sai dai mutun ya sani cewa yi wa kanka addu'a kusanci ne ga Allah wa bihi ilayhi haja kuma kana buƙatan haka wal isaru bil qurbi wa ma yuhtaju ilayhi shar'an khilaf al mashru' wal isaru bil qurbi wa ma yuhtaju ilayhi shar'an khilaf al mashru'i wato ka gabatar da wani akan kanka wajen aikin lada da kuma gabatar da wani akan ka zuwa ga abinda kake da bukata zuwa gare shi wannan ya saba wa abinda shari'a ta yi horo da shi shari'a ta yi horo da wajen aikin lada ka gabatar da kanka sai kai kanka sannan za ka yi wani kai ka je kai da kanka shi yafi akan ka sa wani wa yaidu qawlu ta'ala wanda abinda ke kara ma wannan karfi shine fadan Allah da ya ce ku anfusakum wa ahlikum nara kiyaye kanka da kuma iyalan kaga sai da ka fara ambatan kanka ka fara kiyaye kanka kenan daka shine farko to haka kuma kaman giba addu'a assalamu alaina wa ala ibadillahi a cikin tahiyya kaga sai ka fara kanka sallama kuma haka nan rahmatullahi alaina wa ala ibadin wa ala rahmatullahi alaina wa ala musa inja annabi sallallahu alaihi wasallam laula annahu ajjala cikin hadisin muslim haka kuma ya halasta ka gabatar da wani din kamar yadda misali a cikin addu'ar da ake mamaci da annabi yake cewa waghfir lahu wa lana ya rabbal alamin sannan misali addu'a ke da aka cewa ne ya mutu allahumma ghfir li fulani wa fadatu min adina wa akhlif fi akbi waghfir lahu wa lana da kuma aka zo a cikin addu'ar sallar gawa kaga a rak'a a kabbara ta uku zo a fara mamaci addu'a sannan a kabbara ta hudu sai ayi wa kowa da kowa to da haka kowanne din ya halasta gurgudan hali gurgudan bukata haka ka wa qala annabi sallallahu alaihi wasallam kuma manzo Allah yake cewa ibda bi nafsika thumma bi man ta'ulu ka fara yi wa kanka abinda zaka yi na alkhairi sannan sai ka yi wa wanda yake karkashin ka wannan haka malai ka lafazin anan hadisi ne na Bukhari da Muslim da hanyar Hakim dan Hizam daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da annabi yake cewa ibda bi man ta'ulu bai fa bai ce bi nafsika ba ibda bi man ta'ulu wajen ciyarwa kenan ina fata mun gane wannan to sai kuma malai ya ci gaba da cewa wa bil jumla wa hadha al hadith wa in warada fil infaqi hadithin ibda bi man ta'ulu ko da yake yazo game da ciyarwa yace fal muhaqqiquna yasta'miluhu fi umuril akhirah malamai suna amfani da shi ga al'amuran lahira sai dai ba lafazin ibda bi man ta'ulu ne ba ibda bi nafsika thumma bi man ta'ulu ba domin haka ko da cikin al-Badr al-Munir ya ambaci cewa la yujadu hadha al-harif bi hadha al-lafz ba asame shi da wannan lafazin ba bai zo da wannan lafazin ba wa bil jumlati fal kullu hasanun wa qad amila bil awwali qaumun wa bil thani qaumun akharuna a jumlace dukkan kowanne akai babu laifi yayi kyau kuma an samu wasu malamai sun yi aiki da wannan wasu kuma sun yi aiki da wancan dan haka kowanne ma akai aiki da shi babu laifi insha Allah in dai an samu abinda ake nema shine dai a samu bukatar da ake nema ta salati da sallama da gaisuwa a farkon darasi sannan kuma bai zama a ƙarshe kuma an yi wato kafatul majlis kamar da muzo muje insha Allah za mu saurara anan saboda kullun lokaci sai Allah ya kai mu darasi na gaba subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh